Yanzu haka akwai dubban yan gudun hijira waɗanda tashi-tashi hankula suka raba da gidajensu a sassa daban-daban na arewacin Najeriya, waɗanda akasari suna cikin halin damuwa, kamar waɗanda da na tarar suna zaune a wani kangon gida.
Gaskiya yanzu halin da muke ta kan shi da Allah ya sayar mu na, saboda duk wanda ka ga ya gudanu da inda yake ba tashin irin yadda ya so ba, to sai ya tura abin da dai Allah ya kada shi ya so shi. Eh, gaskiya yanzu inda ya sahi shi dai taimako, wanda auren ga ko isko shi an kai an san bukaci ne, saboda ba rayu suka yi to mu muka koma nan ko ba hayar Allah ba. To kaga mun duka nan kuma lalle jama'a ganin sun ka doke mu, kuma karama mu ba gaskiya Allah ba. Wanda Allah ya sauke mu abin taimaka a taimaka mai, wanda kuma Allah ya sa bai samu taimakon ba a ga sai ta yi shi bara ya samu.
A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, wasu al'ummomi da ke garin Tabanni a yankin Gandi na karamar hukumar Raba, da harin yan bindiga ya tarwatsa fiye da shekaru hudu da suka gabata, sun yi dace da samun taimako daga cibiyar ayyukan agaji ta kasar Qatar ta hannun hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto, wadda ta gina musu gidaje na zamani har guda 150 da masallatai da asibiti da kuma rojin murtsace da dai sauran abubuwan bukatar zama al'umma ga wuri. Daraktan cibiyar ta Qatar Sheikh Hamdi Abdu ya ce suna gurin wannan aikin ya amfani jama'a.
Anzu insha Allah subhanahu wa ta'ala all this area,
da yarda Allah duk mutanen da ke wannan wurin za su amfana da shirin samar da ilimi, lafiya da duk fannonin da cibiyar ta agaza musu. Alhamdulillah, kowa ya ga irin yadda muka amfanar da jama'a.
We need from the state government to arrange 1,000 orphans.
Kuma muna bukatar gwamnatin jiha ta shirya yara marayu 1,000 mu dauki nauyin karatunsu. Wannan cibiyar dai ta jima tana gudanar da ayyukan jinkai a Najeriya da wasu kasashen duniya. Ko menene darasin da ya kamata 'yan Najeriya su koya? Professor Bello Bada ya amsa da cewa,
a irin wannan taimakon yana rage bala'i da zai zo shimar muna. Amma kaga bala'i yake ta faruwa saboda mutane na da shi, sai dai bayan su mutu a rasa gane ina wata dukiya take. Kuma duk irin waɗannan masu kuɗi ina tabbatar ma muna da suwa. Amma zuciyar ta tausayawa, ta tausaya ma talak da wanda ya samu kai lifkon idan al'amari. Shugabanni ba su da shiya, masu halin mu su ma ba su wannan tausayawa. Wannan shi darasin da ya kamata mu dauka, mu ma mu saki tunani cewa tunda al'amari haka yake za mu canza halayyar mu. Shugabanni su canza halayyar su. Irin kuɗin da ake kashewa na kula da gwamnati a cikin gidan gwamnati ga wata ɗaya tashin hankali na, yana taimaka ma irin waɗanga da yawa, balle fa da shugaban ƙasa.
Jama'ar da suka amfana da sabbin gidajen suna cike da farin ciki, musamman duba da halin kunci da suke ciki a can baya.
Sunana Muktar Marafa. A su waɗannan Larabawa da suka kawo mana wannan ayyukan alkhairi, ki muna godiya gare su, muna fatan Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya.
Aminatu Marafa ta ce alhamdulillah, mun gode ma Allah, Allah ya saka da alheri.
Wannan dai masana na ganin cewa na babban kalubale ne ga gwamnati da masu hali na ceton rayukan jama'ar su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.